أتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wataala cikin huwacewarsa rayuwarmu ta kuma iso wannan rana mai albarka rana Juma'a da muke haduwa a wannan majalisi mai albarka don jin fassara da ma'anonin ayoyin alqur'ani mai girma gurgudun hali muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka yau 22 ga watan Jumadal Akhira shekara ta 1445 bayan hijiran manzon rahama sallallahu alaihi wasallam za mu tashi cikin suratul maida mun tsaya aya ta 26 za mu tashi wadda ke biya insha Allah na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أهدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين
نعم ما ليجي ثم ذكر قصة أخرى تبين أن ارتكاب أخف ذنب عمدا يترتب عليه ارتكاب كبائر ثقيلة ثم يصعب التخلص منها sannan abin da ke tafe Allah subhanahu wataala ya ambaci wata kissar daban kissan ƴaƴan annabi Adam wanda ke bayyana cewa aikata laifin da ake gani karami ne mutum ya yi shi da ganganci yakan iya ja mutum ya aikata laifukan da suka fi wannan din girma waɗanda suka fi wannan nauyi ga zunubi sannan kuma ya zan mutum ya gagara fita daga ciki ƙaramin laifi da aka raina wani lokaci shi ke kaiwa zuwa ga manyan laifuka kuma har sai a dulme a cikin manyan ana son fita amma ba za a iya fita ba saboda ya yi wa mutum ƙangi faƙala Allah ta'ala ya ambata watlu alaihim nab'a ibnai adam bil haqqi ana ga wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka ambata musu ka labarta musu alaihim ay ala qaumika ga mutananka nab'a ibnai adam nab'a labari wanda yake babba labarin ƴaƴan annabi adam guda biyu ya kawo shi da tasniya ibnai adam su biyu ne kenan wato da habila da qabila kamar yadda hadisi ya tabbatar da sunayen su ka ambata wa mutanen ka labarin ƴaƴan adam guda biyu bil haqqi da gaskiya ay muwafiqan lima sabata fi kutubil awwalina labari irin wanda ya zan yayi daidai da abin da yazo a littafin magabata liya'rifu sidqa nubuwatika domin mutane su fahimci gaskiyar sakon da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo kuma domin a rike izina domin duka kisas idan sun zo cikin alqur'ani suna zuwa ne lil ibra wato dan a sami abin da za a koya dan a samu lura dangane da al'amura na rayuwa darussa ne da ake ambatawa yadda labarin yake yace if zarfiya ce ai a yayin da qarwaba qurbanan suka gabatar da qurbani qurbani wato ka gabatar da wani abu wanda aiki na ibada allazi yuqarribuka ila Allah ka aikata wani aiki wanda Allah ke so wanda Allah ya umarni da shi ko manzansa wanda wannan aikin zai kusatar da kai zuwa ga samun yardar Allah ma'ana duk abin da Allah ne yayi umarni mutum ya aikata to wannan abin yakan zamanto qurbani ma'ana yakan bawa mutum qurba alqurbatu ila Allah ma'ana mutum yakan sami kusaci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala إذ قرب قربانا إلى الله وهو كبش لهابيلا هابيلا يا بايدا واتو راغوني سبود شي مكيايني دا اكاچي سو بادا قرباني زوا غا الله سبحانه وتعالى سي يبادا راغو وند يكي مي كيو وزرع لقابيل قابيل شي كما سي يبادا amfanin gona saboda shi manomi ne abinda wasu malaman tafsiri suka ambata wannan qadiyya ta faru ne a lokacin da Allah subhanahu wataala yake son nuna musu ishara zuwa ga wane ne aka aminta domin aurar wata daga cikin ƴaƴan annabi Adam tunda annabi Adam alaihi salam shine abul bashar mutane daga jikinsa suka fita lokacin da yake aljanna ba shi da ƴaƴa dan ba a haihuwa aljanna har sai lokacin da suka zo duniya to Allah subhanahu wataala bai haramta auratayya a tsakanin su ba saboda iya su din ne mutane ina za a san wani mutum su din ne mutanen to kaga tunda Allah ta'ala yana son wannan al'umma ta zanta ya hukaka ta yadu da farkon lamari auran a tsakanin su suke yi har daga baya kuma shari'ar Allah da yake aiko manzanni da ita tana zuwa tana taskancewa har zuwa ga shari'ar da yanzu muke da ita ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda aka fayyace mana waɗanda za a aura kuma aka haramta waɗanda ba za a aura ba waɗanda ba za a aura ba ma su ne aka ambata dan su suka fi kadan sai suka zo cikin hurumat alaikumul maitatu abinan hurumat alaikum ummahatukum وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وبنات الأخ وبنات الأخت هزوا كرشان آية أكزينا ومنا ودند بزاء أورابا كما حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم عن نما سكفدا تعوانا قضية نوسم على مسكتي هكا يزنيا وكانا تو الله تعالى يا بكاتا تهرش عن النبي آدم عليه السلام سكاو قرباني شي قابيل واتو حابيل سي كاو راغو قاتو ميكيو kaga layya da mutun yake yi ko hadaya da yake shi ma qurbani ne saboda Allah yayi umarni ayi wannan ibada ba wai dan Allah yana son jinin ba ko yana son naman ba la yanallahu luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum abinda ake so wanda ke kaiwa zuwa ga Allah yadda da ubudiyya Allah ya ce ku yi kuma kun yi to shi yasa ake so layya a kyautata wato abinda za a yanka annabi yayi umarni cikin hadisai mutum ya samu dabba mai kyau kada ka ga kudin da zaka kashe bai kai ladan da zaka samu a wajen Allah ba kusaci da zaka samu zuwa ga Allah don haka kada ka yanka wanda yake ba mai mai ba kafu zuru alhali kana da hali amma waɗanda Allah ta'ala ya zargi akan su misali mushrikai da suke bada qurbani zuwa ga Allah a yanayin shirka to ba sa duba abin da yake mai kyau shi yasa ka su suna sanya ma Allah subhanahu wataala abin da ba sa so ne wai ja'aluna lillahi ma yakrahun wa tasifu alsinatuhumul kadhiba anna lahumul husna suna ba ma Allah abin da su suka kine in an ce a bada qurbani sai su duba wanda ba shi da kyau shi za su yi da shi kuma suna cewa wai ai su suke da kyakkyawan ambato da yabo da sakamako a wajen Allah, alhali kuma ba haka bane. To don haka ana so mutum idan zai yi wani aiki na ibada, kowane irin aiki na ibada ne ka kyautata ibadar, ibada ce maliya ko badaniya, ana so ka kyautata. To kaga nan wajen shi Habila sai ya kyautata, Kabila sai ya bada wato amfanin gona wanda yake ba mai kyau sosai ba. To shine Allah ya ce idh qarraba qurbanan, a lokacin da suka gabatar da wata ibada, wani qurbani, abinda zai kusatar da su zuwa ga Allah bisa umarni, fatuqbila min ahadihima, sai aka amsa daga dayan su, wa huwa Habil, shine Habil, shi ya bayar rago mai kyau, sai Allah ya amsa, bi an nazalat narun minas sama'i fa akalat qurbanahu, wuta ce ta sauko daga sama bisa addu'ar annabi Adam, sai ta wato kone wannan ragon, alama kenan na Allah ta'ala ya karba. Annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisi ya bada labari cewa al'umomi da suka gabata ya bada labarin wani annabi wanda ya je shi yayi yaki, da aka yi yaki sai aka tara kaya, bayan da aka tara kaya na ganima sai annabin yayi addu'a, sai wuta bata sauko daga sama ba, sai ya ce to fikum ghulul, lalle akwai wanda yayi gululi. Da haka dai annabi ya ambaci salon da annabin ya bi, har sai da aka gane wane ne ya gululin, na wani mulmulan zinariya mai kama da kan maraki, aka dauko aka maida shi tukunna, sai wuta ta sauko daga sama, saboda al'umomin da suka gabaci wannan al'uma Allah bai halatta musu cin ganima ba. Yana daga cikin abinda annabi sallallahu alaihi wasallama aka fifita shi da shi ababe guda biyar, wa daitu khamsan lam yu'tahunna ahadun min al-anbiya'i qabli, an bani wasu ababe guda biyar wanda wani annabi a gabani na ba a bashi wannan dama ba. To daga ciki annabi ya ce wa uhillati lil ganaim, an halatta mun ganima, al'umomin da suka gabata kuma wuta ke saukowa daga sama ta kone ganimar, alama kenan Allah ya karbi wannan ibada ta yaki da suka yi na jihadi. To don haka saukar wuta hadisi ma ya tabbatar, sai wuta ta sauko sai ta kone, fatuqbila min ahadihima bi an nazalat narun min as-sama'i fa akalat qurbanahu wa lam yutaqabbal min al-akhar, Allah ya ce sai ba a karba daga dayan ba, an karba daga dayan ba a karba ba, ho Kabil, Kabil ne ba a karba a wajensa ba, fa gadiba, don haka sai yayi fushi, wa azmar wal hasada fi nafsihi ila an hajja Adam, ya koye kiyayya a cikin zuciyarsa, ya kullaci dan uwansa Habila da aka karba din nan, har lokacin da annabi Adam yayi aikin hajji kamar yadda malam ya ambata anan, amma wannan magana ce wadda bata inganta ba, ya dai kullace shi, saboda ba a yin gaba da fada da kisan kai har sai lokacin da aka kullaci mutum a zuciya. Kala, sai gaya ma dan uwan nasa Habila, yace la aqatulannaka, ce wallahi sai na kashe ka. Kala, wato dan uwan Habila tamkar yace masa Lima, laifin me nayi, akan me zaka kashe ni? Kala sai yake ce masa litukubbila qurbanika duni, saboda an amshi qurbaninka, abinda ka gabatar shi aka amsa ni ba amshi nawa ba, kai aka yi wa hukunci kai ka ci gari, dan haka ni nawa ba amsa ba, sai kullata. Kaga wannan wato laifin da aka fara yi ma Allah subhanahu wataala a sama, ba a yi ma Allah laifi a sama, domin mala'ikun Allah su la ya'suna Allah ma amarahum yaf'aluna ma yu'marun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun, haka da'iman su suke biyayya kaifi ɗaya ne, amma Iblis sai ya saba ma Allah subhanahu wataala, saboda shi bai zan a cikin mala'iku ba, kana min al-jinni fa fasaka an amri rabbih, shi aljani ne sai ya saba ma umarnin ubangijinsa, abinda ya sanya shi ya saba umarnin Allah kyashi ne, da wato hasada kenan ko, shine kyashi, kyashi ne ya saba ma Allah, sai Allah ya tsine masa ya zama dan wuta, ya zan jagoran yan wuta, Allah ka mana tsari da shedan. To kaga da annabi Adam alaihi salam a dalilin haka sai ya ci gaba da kangarewa, kuma sai ya sabbaba bisa abinda Allah ya riga ya tsara annabi Adam, har aka saukar da shi duniya, amma an saukar da shi duniya bisa yafiyar da Allah ya masa alaifin da ya aikata, don yayi laifi ne ba bisa ganganci ba yayi ne alata awilin lokacin da ya sauka ba a saba ma Allah biyayya suke ma Allah to kaga sai ya zamanto yanzu kyashi shine shi ma abu na farko da aka saba ma Allah ban kasa an zabi Habila me yasa za a zabi Habila an ba mu wani kudi me yasa kashi zai dukiya ni ban ni an ba wa wani mulki me yasa wani zai samu mulki ni ban samu ba budurwa ake nema to duk ku bi za ku aura ne sai ɗaya ya kada ɗaya shikenan shi kuma sai ya je ya shirga mata tsafi ko ya shirga mata tsafi hasada take kawowa so duk lokacin da mutum ya sanya hasada a cikin zuciya to yana fada ne da hukuncin Allah yana fada ne da abin da Allah ya hukunta to wannan kuma zai iya kai shi ya ta aikata laifuka ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya har ya kai zuwa ga halaka shi saka ita hasada aka ce alhasadu ta'kulu hasanati kama la ya'kulu an-naru al-hatab wato ita hasada tana cinye kyawawan ayyuka kaman yadda wuta ke cinye karmami to dan haka sai ya boye kyashi a cikin zuciyarsa kare yace ma dan uwansa la'aqatu lanak sai na kashe ka to sai ya ambata masa yace qala inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin abin sani kawai Allah yana amsa na irin wannan aikin ibada ne daga waɗanda suka yi aikin domin Allah dan neman yardar Allah duk aiki da Allah ya karba to Allah ya yarda da aikin ne kuma baya karban aiki a wajen bawa sai wanda ya ikhlasi a cikin sa don haka sai shi dan uwan ya rike wannan hasada a cikin zuciyarsa da kyashi don haka yace la in basatta ilayya yadaka mu duba ɗan uwan abin nan Annabi Yusuf mana su ma fa kyashi ne yasa suka aikata abin da suka aikata amma su Allah ta'ala ya taimake su suka tuba suka gane har suka nemi akan Allah ya yafe musu suka yi nadama ai su ma kyashi ne Annabi Yusuf sun fahimci yana da wata daraja sama da su sai suka ta'allaka akan cewon baban su yana nuna fifiko yana jan Yusuf a jikin sa har suka kai zuwa ga abin da suka aikata to don haka sai dan uwansa yace masa shi Habila da aka ce za a kashe shi sai ya ce la in basatta ilayya yadaka idan ku har ka shimfida hannunka ai madatta ilayya yadaka domin albastul yadi kamar yadda muke bayani a baya yana nufin cutarwa ne in yafkafu alaikum yakunu lakum a'da'an wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatuhum bisu bastul yadi aghlabiyan yakan zo shi wato cutarwa ne imma kisa imma cutarwa ko abin da ya kama da haka don haka yace la in basatta ilayya yadaka in har ka shimfida hannunka ka miƙar da hannunka zuwa gare ni litaqatulani domin ka kashe ni ma ana bi basidin yadiya ilayka li aqatulak to ko ni bazan miƙar da hannuna zuwa gare ka dan in kashe ka ba to in har kai ka zabi ka aikata jarima to ni bazan aikata jarima ba kullun wannan haka tsarin yake a musulunci wanda ya munana maka to kai karka munana masa idan ya aikata sabo to kai karka aikata sabon alal aqalli idan har baka kyautata masa ba a dalilin munanawa da yi to ka kame daga munana masa to in kai haka kai abin da annabawa suke yi ma ana bi basidin yadiya ilayka li aqatulak ni ban zan me miƙa hannuna zuwa gare ka domin na kashe ka ba dole cewa mu a shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda ya nufin zai kashe ka an baka dama akan ka kare kanka an baka dama ba a ce ka kyale shi ya kashe ka ba wannan dai ya ambata ma dan uwansa cewa in har kai nufin kashe ni ba zan kashe ka ba me yasa ka inni akhafu Allah rabbul alamin lalle ni ina tsoron Allah ubangijin talikai wato fi katilika wajen kashe ka mu shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an bawa mutum dama idan za a kashe shi ya bawa kansa kariya to kaga wannan hadisi amma amina wannan aya tana nuna da wani abu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ishara zuwa gare shi wato wani hadisi wanda Bukhari da Muslim suka kawo daga Nu'ayfa'u ibn al-Harith al-Thaqafi النبي صلى الله عليه وسلم يانا تشوا اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار اذا مسلمي غدا بيو suka fuskanci juna da takubban su to wanda aka kashe wanda ya kashe da wanda aka kashe din duk za su shiga wuta sahabbai sai suka yi mamaki suka ce ya rasulullah fa hadhal maqtul fa ma balul qatil hadha al qatil fa ma balul maqtul wannan mun ji shi yayi kisa wanda ya kisa ya aikata laifi zai iya shiga wuta wannan eh haka ya aikata sabo amma me laifin kuma wanda aka kashe sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu kana harisan ala qatli sahibihi ai shi ma yana da kwadai yana da alhirs kaga cewa aka ce idhal taqal muslimani bisayfihima idan musulmi guda biyu suka fuskanci juna da takubban su kaga wannan iltiqa'in ba a jingina shi zuwa ga waje janibi daya ba su biyun duka wannan ya fuskanci wannan wannan ya fuskanci wannan shi yasa ka aka samu alhirsu alal qatl a ciki da annabi ayyana ita ce dalilin da yasa za su shiga wutan saboda kowa yana da kudi ashe kenan idan ya zamanto wannan ba nufin kashewa wancin yake ba yayi shi ne difa'an an nafsihi amma abun kuma sai ya zamanto wannan yana nufin kashe shi shi kuma yana kokarin kubuta yana kokarin kare kansa kar wancin ya kashe shi sai abu yazo shi shi kuma ya buge wancan wancan sai ya mutu to shi baya daga ciki wancan ne yake kai don wancan ne yake da niyyar yin kisa shi kuma wannan yayi ne dan kare kansa mun fahimci bambancin ko shi yasa kai tabbata cikin hadisi wanda Imam Muslim ya rawaito wani mutum yaje wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya rasulullah yace ya manzon Allah ara'aita in jaa rajulun yuridu akhdha mali kana ga idan wani mutum yazo yana son ya kwace mun dukiya ya mun fashi ko ya tsallaka gidanka da wukake ko da adda dukiyar kai yake son kwacewa kai kuma sai ka ganshi dan dan akayinka an gulun biki yazo to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fala tu'tihi kada ka bashi dukiyar taka kar ka bashi mutum yazo shi yana so ya kwace ma dukiya kar ka bashi inji annabi sallallahu alaihi wasallam kana sai mutumin yace ara'aita in qatalani ya manzon Allah kana ga to idan ya kashe ni fa kana sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace anta shahidun kai shahada kana sai mutum yace ara'aita in qataltuhu ya manzon Allah kana ga idan ni ne na kashe shi kuma fa annabi sai yace huwa finnar shi din yana cikin wuta kaga an fayyace wancan hadisin baya idhal taqal muslimani bi sayfihima fal qatil wal maqtul finnar kai sai aka ce kai shahada shi kuma aka ce shine wuta me ya saka saboda shi a wancan hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata na Nufay ibn al Harith al-Thaqafi ya ce fa menene fa innahu kana harisan ala qatli sahibihi ashe wannan kwadayin kashewan shine ya sanya mutun zai shiga cikin wuta kana anan wajen ma malamai sai suka sake fitar da wadansu suka ce to idan sun yi kisan akan ta'awili ne fa eh yana son kashe dan uwan nasa ya kashe shi shi ma wancan yana son ya kashe shi ma an yayi kisan aka zo aka yaki to malamai sai suka ce idan sun yi wannan ne ala ta'awilin wato a bisa wani shari'a suke son tsarewa a bisa fassara ne da suka yi na wasu ayoyi ko kuma wani ta'awili da suka yi na shari'a akan wannan ne suka yi da nufin karewa shari'ar Allah to suka ce wannan su ma basu fada ba basu fada cikin alqatilu wal maqtulu fal qatilu wal maqtulu fi an-nar ba saboda kowa yayi ne a bisa wato ta'awili kamar irin yadda ya faffaru a tsakanin wasu cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa radiyallahu anhu to na Allah subhanahu wa ta'ala yace inni uridu wato ci gaba da kalamin shi Habila yace inni akhafu Allah rabbul alamin inna tsoran Allah ubangijin talikai shi ya saka ashe kenan sai yake nuna cewa da yace inni akhafu Allah wannan shine dalilin da yake ambatawa na cewa ba zai kisa ba ko ba haka ba tsoran Allah tsoran Allah ne ya saka yana son ya bi dokar Allah yana son kiyaye abin da Allah ya ce shi ya saka shi ba zai kisan kai ba to kaga wannan sai ya zan ya dace da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata waɗansu ayyuka na jarima mutum ba zai aikata su alhali yana mu'mini ba la yazini zani hina yazini wa huwa mu'min wa la yasraqu as-sariqu hina yasraqu wa huwa mu'min mazanaci ba zai zina lokacin da yake zinan kuma yana mu'mini ba barawo ba zai yi sata a lokacin da yake satan nan kuma yana matsayinsa na mu'mini ba to kakenan wadannan su ma an ambata su duka suna cikin kaba'ir of dhunub ashe kenan by extension wanda yayi kisan kai shi ma ba zai kisan kai alhali yana mai ba yana mumini ba wanda kuma baya cikin mu ya aikata aiki ya san ba mumini ba a lokacin da yake wannan aiki ma'ana kenan baya tsoron Allah to kaga shi saka nan wajen yace inni akhafu Allah rabbul alamin ni ina tsoron Allah ubangijin talikai ina tamassuki da shari'ar Allah shi saka ni bazan aikata wannan aiki ballanta na imani yazan ya sarai gabari na lokacin da nake aikatawa yace inni uridu an tabu bi ithmi wa ithmika ni ina nufi abin da ya saka bazan kashe ka ba ina nufin ne in kai ka kashe ni an tabu'a yazan ka koma ai tarji'a ka koma bi ithmi da zunubina wa ithmika da kuma zunubinka to nan wajen me ake nufi bi ithmi da zunubina ai bi ithmi qatli yazan ka koma wajen Allah da zunubin kashe nan da zaka yi a yanzu wanda kai nufi wa ithmika ka kuma koma wajen Allah da zunubinka na baya alladhi irtakabtahu min qabl wanda da ka riga ka aikata wani zunubi yake da tabbaci akan cewa ya aikata hasada kyashi da kuma barazana a dan uwanka cewa zaka kashe shi ma laifi ne to kaga alal aqalli yana da shaida akan wani abu da ya aikata na laifi to don haka idan har ya yadda kuma yayi kisan kai to yanzu zai koma da zunubin da shi ya aikata wajen kashewa dan uwansa da kuma zunubinsa da yayi a baya don haka wannan aya ba wai tana nufin cewa wanda ya kashe wani ya dauke zunubinsa bane ba inda shari'a aka faɗa haka wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ahu sawfa yura wane ya kashe wane yana da zunubin kashe wane ne da yayi da kuma zunubinsa da ya aikata na baya wane da aka kashe shi ma da zunubansa a kansa inda ya aikata amma ba dai bai masa ba ba wanda ya dauke masa zunubinsa zunubinsa yana nan a kansa inda ya aikata bai tuba ba har wani yazo ya kashe shi wanda ya kashe shi yana da zunubin kashe shi da yayi kuma yana da zunubinsa nasa na kansa da yayi gabanin lokacin wannan shine wa laysa lil insani illa ma sa'a jumhurul mufassirin abinda suka ambata kenan abinda suka nakalto daga magashi sa malam shi ma kaga wannan din ya zaba domin shine abinda malaman tafsirin suka rajjaha daga masu fassaran qur'ani cikin magabata ibn jarir ne tabari abinda ya rajjaha kenan haka ibn kafir haka imam al-qurtubi haka al-bagawi dukkan waɗannan malama abinda suka ambata kenan shi yasa malam ya dauko iya wannan magana akwai wadansu maganganun da aka ambata wanda ba wannan ba amma dai wannan ita ce arjahu wallahu ta'ala a'lam wato inni uridu an tabu'a bi ithmi ne ina nufin ka koma ne da zunubi na ai bi ithmi qatli da zunubin kashe nan da zaka yi yanzu wa ithmika da kuma zunubinka na baya alladhi irtakabtahu min qabl wanda ka riga ka aikata a baya fatakuna min ashabin nar sai ka zan daga cikin yan wuta tunda ai dama an ce izaltakal muslimani bi sayfihi ma ko wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam kaga duk wadannan ayoyi sun nuna wanda ya kashe mumini bisa ganganci zai shiga wuta wadhalika jaza'u dhalimin wannan kuma shine zunubin wadanda suka kasance azzalimai wato wala uridu an abu abi ithmika idza qataltuka ni bana san na koma da zunubin kashe ka idan na kashe ka fa akuna minhum nazan daga cikin yan wuta qala ta'ala sai Allah madaukaki yace wadhalika jaza'u dhalimin shiga wuta ita ce kuwa sakamakon wanda suke azzalimai wa yumkinu an yakuna min tamami kalami habila kuma zai iya yiwa cikon kalamin da habila ya faɗa ne na wa'azin da yake ma dan uwansa wala Allah zuciyarsa ta yi tafshi sai Allah ya ce ne
fadawat lahu nafsuhu faqatalahu fatawat lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha min al khasirin فبأث الله غرابا يبهث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أأجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين
Allah ta'ala yace fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi, sai zuciyarsa ta kawata masa kashe dan uwan nasa. Kaga daga karaman laifi abi ya dinga hawhawa ko, sai ta kawata masa sai ya samu gamsuwa. Yawanci fa haka lamarin yake. Karamin laifi ne idan mutum ya aikata a hankali kuma sai ta kashi zuwa ga babba. Sau da yawa shi saka ba a so a raina laifi ko mun kankanta sa karka raina shi, saboda idan mutum ya maida shi ba komai ba, wallahi sai ya kashi zuwa ga manya-manya har sai zuciyarsa kuma ta daskare a cikin laifuka. Allah kamar na tsari. Fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi, sai zuciyarsa ta kawata masa ya kashe dan wannan nasa kawai. Faqatalahu, subhanallah, sai kuma ya kashe shi, sai kashe shi, ya kashe dan uwansa ba da dalili ba, a bisa hukuncin da Allah yayi, ba shi yayi ba, Allah ne ya hukuncin, sai ya kashe shi akan haka. Don haka Allah ya ce fa asbaha min al khasirin, sai ya zan cikin masu hasara. Bi katli a dalilin kashewa dan uwansa, walam yadri ma yasna'u bihi, bai san me zai aikata da dan uwan nasa ba. La'annahu awwalu mayyitin ala wajhil ardi min bani adam, domin Habila shine mamaci na farko a ban ƙasa daga cikin yayan annabi Adam, shine farko wanda ya soma mutuwa kuma kashe shi akai. Ba haka nan mutuwar ta zo ba, kashe shi akai farkon wanda ya fara mutuwa. To kaga Allah ta'ala yace fa asbaha min al-khasirin, sai ya zan cikin masu hasara. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadithin Bukhari da Muslim, hadithin Abdullah ibn Mas'ud riwayat Bukhari da Muslim, yace laysa min nafsin tuqtala zulman illa kana ala ibn adam al-awwal kiflu min damiha li'annahu kana awwalu man sanna al-qatla. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wata rai a duniya da za a kashe ta bisa zalunci face sai an ɗebi kabakin wannan laifin, irin wanda za a ba wanda ya aikata, an ɗora wa ɗan annabi Adam na farkon nan domin shi ya fara kisan kai. Wannan musiba ta isa ta yi yawa. Duk kisan kan da aka yi, mai kisan kan yana da zunubinsa, kuma za a kikkibi wannan laifin kuma a ɗora wa shi kabila, don shi ne farkon wanda ya so musunnanta mutane kisa. In wani ya sha gaban ka, kashe shi, ko ka harbe shi da bindiga, ko ka doke shi da mota, ko ka sa masa adda, ko ka je ka a matsafi ya mutu, duk kisa ne. Fa innahu awwalu man sanna al-qatla, shi yasa Allah ta'ala ya ce fa asbaha min al-khasirin, sai waye gari, wato sai ya zan aisara, ya zan daga cikin masu hasara. Ayyukan alkhairi kullun shi ake so mutum ya farar, ba ayyukan banza ba. Cikin wani hadithi da Imam Muslim ya rawaito daga Jarir ibn Abdullah al-Bajali, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kala alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yawmil qiyamati wa wizru man amila biha min ba'dihi ghayra an yunqasa min awzarihim shay. Duk wanda ya fara ya tsiri wani abu mummuna a cikin mutane sai aka dinga koyi da shi, to yana da zunubin wannan aikin, kuma yana da zunubin duk wanda ya kwaikwaye shi har zuwa ranar alkiyama, su kuma ba a rage musu komai ba. Mutum yanzu shi ne farko wanda ya tsiro da wata sabuwar tsiya, ba a santa ba sai abunsa, aka koye ta, shi kenan ta watsa cikin jama'a. To duk wanda ya aikata wannan laifin zai samu irin zunubin wannan, yana kwance a kafarinsa ana masa loto na bala'i. To kaga shi yasa gara mutum kullum ya yi ƙoƙarin yin abin da yake na kirki, kada ya ƙoƙarin ƙagowa abin tsiya. To don haka shi wannan sai ya kinkimi ɗan uwansa, tun da ɗan uwan nasa shi ne farko wanda aka kashe, bai san ya zai da shi ba. Fahamalahu ala zaharihi, sai kinkime shi a gadon baya. Kaga tun daga duniya ya soma shan wahala. Hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa babu abinda Allah subhanahu wataala yake gaugawan yin ramuwa akan sa tun anan duniya kafin kiyama sama da kisan kai. Kisan kai shine abinda Allah yake gaugawan soma ramuwa akan sa tun a duniya kafin kiyama ta zo. Duk wanda ya kisan kai na zalunci tun anan duniya sai Allah ya soma ramuwa akan sa. In ba ta nan ba ta can. Ka san ramuwar Allah kala kala ce. Eh. Ramuwar Allah kala kala ce. In ya kisan kai saboda kasuwa ne misali, ko ya kisan kai saboda siyasa, sai Allah ya bashi mulkin. A bashi mulkin kudin kuma ya tara ya samu daukakar, amma sai Allah ya gana masa azaba ta matarsa da ƴaƴansa. Imana. Sai Allah ya gana masa azaba ta matarsa da ƴaƴansa. A waje ne kuke ganin sa simul, amma a gida bai isa katabus ba. Takaici ya ishe shi. Al'amura su lalace. Duk irin wannan zai faru. Kaga tun a duniya ya rasa kwanciyar hankali. Ita ma hukuma ce ai. Babba ma. Allah kama mu kwanciyar hankali duniya da lahira. To da yake yana da kwan dan uwansa ya rasa yadda zai yi da shi. Allah ta'ala ce fa ba'athallahu ghuraban. An karanta? Allah ya ce fa ba'athallahu ghuraba, sai Allah ya aiko, wato sai Allah subhanahu wataala ya turo ta hankaka. Hankaka guda biyu. Kamar Al-Baghawi ya ce hankaka ce ta zo guda biyu, sai suka zauna kusa inda yake. Sai fada ya kauda a tsakanin su. Daya ta caccake daya sai ta kashe ta. Yana kallo. Daya ta kashe yar uwarta. Sai kuma ta fara tonawa. Da bakinta tana tono tana tono. Fa ba'athallahu ghuraban yabhathu fil ardi. Sai Allah ta'ala ya turo ta hankaka tana kwakwatan kasa. Yambushu turaba biminkarihi wa birjilaihi. Yana kwakwatowa kasa da bakinsa da kuma kafafunsa yana tona, ya caccaka ya caccaka ya tona ya tona. Wa yuthiruhu ala ghurabin mayyitin ma'ahu. Yana turbudawa a kayan hankaka da take tare da shi wata macecciya. Hatta warahu sai da ya turbude shi. Ya tona ya tona ya tona ya tona sai ya turbude shi da kasa. Sai ga ya turbude shi babu shi. An daddanne waje shi kenan. Allah ta'ala sai ya ce yayi haka ne liyurihu, domin ya nuna masa a shi kabila da ya aikata laifi. Kaifa yuwari sau'ata akhihi, yadda zai turbude gawar dan uwansa. Sai aka nuna masa ga yadda zai yi rabu da dan uwan nasa. Allah ya koya masa. Kaga laifi yayi, amma sai Allah ya aiko a koya masa. Sai Allah ya aiko a koya masa. To shi yasa malamai sai suka ce wannan da Allah ya aiko takanas dan a nuna masa ya za a yi, wajibi ne bisnewa gawa. Bisna gawa wajibi ne. Ni ko a wace kasa ne na da taba ganin wani bidiyo aka nuna min a wata kasa, ina ji ko Brazil ne, can Pele yake ko Pele na Brazil ne. Wai makabarta ce amma ita ba a kasa ba. Ko wani ya taba gani? Da yake yanzu duniya tafin hannu ku Google, wata kila za ku gani. Na manta sunanta. Makabarta ce ta Catholic ne amma ba a kasa take ba. Benaye ne kawai aka yi masu tsayin gaske har zuwa sama. Eh, Pele shi ma da ya mutu a nan suka binne shi. Wani ya sani ko? Ha? Ni na ga bidiyon. Wai kawai sai a je a saka a dakuna ne aka yi da sundukai sundukai freezers da waye da waye, anan ne ake yin bisan. Anan ake bisan kawai a cikin abin nan. Da haka zaka yi zuwa sai ka je ka bude sundukin gashi inda yake. Ai kaga wannan shirme ne ko? To a shari'ar musulunci turbudewa mutum wajibi ne. Kuma abinda malamai suka ambata ba sai musulmi ba. Yanzu da a tsakiyar musulmi sai wani kafir ya mutu, kuma ƴan uwansa ba sa nan. Kafiri ne a cikin garin musulmi, babu ƴan uwansa sai ya mutu. To wajibin musulmin ne su je su bisne shi. Dole a samu wanda zai je tona rami ya jefa shi. Idan har suka bar shi haka ya lalace kawai, aka dauke shi aka jejeji aka jefar, sun aikata laifi. Saboda dan adam yana da daraja, akwai daraja wacce take daraja ce jinsiya sannan akwai daraja kuma wacce take diniya to shi bashi da wannan daraja jinsiya din amma yana da ai bashi daraja diniya amma yana da daraja jinsiya dan adam ne to don haka sai shi yasa Allah subhanahu wataala ya aiko domin a koya masa li yarihu kayfa yuwari sau'ata akhihi kaga karkashin wannan wajibi ne mu dinga kokarin muna ga makabarta ka san su dangin mamaci su suke da haƙin tona ramin nan uwansu kada a dinga bari kawai masu tono suna yin kokari tunda ba wani albashi ake ba su ba misali kamar mu a nan garin Allah ya saka musu da alheri Allah ya biya su to amma wajibi ne a dinga koyar da su ko da ita masarauta da ta amince suke wannan aikin to a san hanyar da za a yi a koya musu yadda za a dinga tona kabari na shari'a gaskiya irin tonan kabarin da muke yi bai dace da shari'a ba wanda muke yi musamman mu anan wanda na sani abinda ake bukata dangane da kabari ana imaki umarnin da annabi yake ne yace wa maqu ku zurfafa shi malamai suka ce to menene imakin da ake bukata wasu suka ce tsayin mutum yadda idan ka shiga uwar idan ana tona duda cewa su lahadu suke yi to amma uwar idan ka shiga ya zamanto ba a ganin ka tukun sai a tuna yar a can kasa wasu suka ce a'a zuwa kirji mafi karancin takaddirin shine wanda aka ce zuwa kunkumi a tona shi zuwa kunkumi tukun sai a yar to kaga mu yanzu da kadan yake wuce idan sawu ko ba haka ba sai a tona yar shi yasa kowace shekara sai an je an gyara makabarta saboda ruwan ko gafiya bata je ba ko kare bai shiga ba ruwan sama kawai idan an yi sai bulluko da mamata dan a sama aka sa su ba a tona da kyau an abin nan ba to imakin nan lallai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni don Allah mai kokari duk wanda zai isar da sakon a masu aiwatarwa ko kuma ya tsaya a kayan gawa da yake walittaka a kanta ya ga an yi abin da shari'a ta dace da haka has a samu canji insha Allah amin to yace qala ina ne wajen li yuriyahu kayfa yuwari sau'ata akhihi wato shine malamai suke ambatawa kaman abin nan bayanin da muka yi a baya ce ya wailata yace ya wailata a ajastu an akuna mithla hadhal ghurabi ya yani kuma zanzan na gaza na zan irin wannan hankakar yaya ma za a ce na gaza ina mutum na kasa yin tunani irin hankakan nan shine abin da yake nufi ya wailata a ajastu yaya zan gaza an akuna mithla hadhal ghurabi na zan kaman wannan harkaka ba wai yayi wai ya ce kai tonsa bane a'a ya wailata ai kaman yadda suka faɗa a ƙaro ne ya laita lana mithla ma uce ƙaro ina ma da a ce muna da irin abin da aka bawa ƙaro shine ma'anar ba wai kai ton mu ba a'a ina ma da a ce qala ya wailata a'ajastu ya yamani zan gaza an akuna mithla hadhal ghurabi nazan kwatankwacin wannan hankakan ne tunani irin nata fa uwari sau'ata akhi hanna samu na turbude dan uwana nayi ta dakon gawa ina yawo da ita fa asbaha minan nadimin sai waye gari cikin masu yin dana sani dana sani ba wai akan kashe shi ba a'a dana sali ala hamlihi a bisa dakon sa da yayi wato na sha dakon banza ban mai tunanin nima na tona na binne shi ba la ala qatlihi ba wai yayi da na sani ne akan kashe shi ba wa hafara lahu sai yayi masa tono shi ma wa warahu ya turbude shi wa mujarradun nadami laysa bi tauba ko da ma misali a ce yayi da na sani ne mujarradin da na sani ai ba tuba bane ko ba haka ba mujarradin da na sani ai ba tuba bane nawa za a kama barawo idan ya ga ya shiga hannu sai ya dana sani ko ba haka ba sai ya dana sani amma ba tuba bane wani naga an nuna shi shi ma irin wannan bidiyo din cikin masu kidnapping yan sanda ne ma suka dauki abin ga yan sanda police station the police suna masa tambayoyi aka tambaye shi mutane nawa kace shi bai cika kashe mutane ba yara ne suke kashewa idan sun fita me yasa yaran suke kashewa idan sun fusata ne an zazzage su to shine kuma sai ga amma hana kun kashe mutane sun kai ne ce to to gaskiya dai ina ga ba za su gaza 50 ba da gaske fa ko ba za su gaza 50 ba amma dai kuma kaddara ne ka san wanda Allah ya kaddara rayuwarsa ya kare sai kaga an kashe shi amma in Allah ya yarda idan wannan abu ya faru ba za mu dada yin irin wannan ba kuma za mu bada hadin kai kaga wai shi fa nadama yi tuban bakin mu zuru ne to duk mai laifi idan goman sa ta cika ko dubu ne yake cewa in dubun sa ta cika zaka ga yayi nadama kalla kaga wanda dubun sa ta cika bai yi nadama ba ana samu wanda suke busassan zuciya amma yawanci to da haka ita mujarradin nadama ai ba tuba bace mujarradin nadama ba tuba bane tuba sai ta hada wadansu abubuwa guda uku ko hudu in akwai haƙƙin dan adam nadamar ta zo ta an yi da na sani har zuci me yasa ka aikata kaza sannan na biyu mutum yayi nufin cewa har abada ba shi ba wannan laifin sannan na uku kuma lokacin da ya nadama da wannan niyan ya kuma kudurta nan take ya bar aikin kuma ya kudurta cewa har abada ba zai sai komawa ba to idan an samu wannan sai kuma hada da tuba talafazi istighfar ga ubangiji subhanahu wataala in ya ta allaka da haƙin wani to sharadi na hudu ya maida haƙin to shi yasa nan malam yace wa mujarradin nadami laysa bi tauba la'anna tawbata innama tatahaqqaqu bil iqla'i wal azmi ala an la ya'uda wa tadaruki ma yumkini tadarukuhu domin ita tuba tana tabbata ne bil iqla'i mutun ya ciro daga laifin nan take kada yace bari in na kammala wannan kuma shikenan ba za a su dade yi ba wal azmi ala an la ya'uda kuma ya nufin har abada ba zai kuma komawa ba wa tadaruki ma yumkini tadarukuhu ya kuma riskar da abin da ya kamata a riskar kamar irin wanda muka ambata a baya mai da haƙƙi ga masu haƙƙi falam yandam nadmat ta'ibin shi bai yi da na sani na masu tuba ba yace wa hadhihi al-aya aslun fi dafni al-mayyit wannan aya ita ce tushe da take nuna wajibcin bisnewa gawa kamar yadda muka ambata kuma kamar yadda Imam Abu Dawud ya rawaito hadisi daga Hisham ibn Amir manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ihfaru wa awsa'u wa'maku ko ihfiru wa awsi'u wa'miku ku tona ku yalwata kuma ku zurfafa shi Allah ya samu dace na'am ko lokaci
min ajali dhalika katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatala an-nasa jami'an ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون
الله تعالى من أجل ذلك أدليل هكا أي الذي فعله قابيل abinda Kabilu ya aikata na kisan kai ba tare da haƙƙi ba a dalilin wannan abun kada ya dinga yado a cikin al'umma Allah ya ce katabna ala bani isra'ila shi yasa sai muka wajabta wa bani isra'ila hukumul qisasi sai Allah ta'ala ya wajabta musu hukunci na qisasi wa katabna alaihim fiha أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص الله وجب تاي قصاصي saboda shi kisasi a duk lokacin da kai ne ama kai da gangan kai ma sai a maka shari'a sai ta maka ita kuma da gaske kai kai da gangan ita ta ma da gaske yayi kisa da gangan shari'a kuma sai ta kashe shi da gaske kunnan wani ya sara masa adda ya cire kunnan da gangan shi ma sai azo sai a yanke masa kunnan haka shari'a ta ce tit for tat saboda idan ana yin wannan to jama'a ba za su dinga ka tobara ma junan su ba shi yasa Allah ta'ala ya ce walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun a cikin qisasi ya ku masu hankali akwai rayuwa a gare ku akwai wanzuwar rayuwa a cikin qisasi wane ne nufin zai kashe wane amma sai ya fahimci lalle lalle shari'a in ta ga ya kashe wani shi ma kashe shi za a yi zai yi ai da yadda yake da kiyayya a ransa yana sa ransa sai ya hakura tunda ya san tabbas za a kama shi ma a kashe to yanzu kaga idan ya kashe wani minus nawa minus 1 ko sai shari'a ta kama shi ma sai ta kashe minus nawa minus 2 minus 2 lives to amma da ya san cewa za a yi kisasi in ya kashe lalle shi ma kashe shi za a yi sai tsorata yake kashe wancan shi ma kuma ya rayu ai kaga rayuwa biyu ta ci gaba to shine Allah ya ce walakum fil qisasi hayatun akwai wanzuwar rayuwa a gare ku ya masu hankali cikin kisasi amma idan ba ku a kisasi anan ne ake samun kashe-kashen banza wane ya kashe wane wane ya kashe wane dan ya san ba abin da za a yi to a dalilin wannan dan kada irin wannan rayuwa ta dinga yaduwa na kashe-kashe Allah ta'ala ya ce katabna ala bani isra'ila sai muka wajabta mai bani isra'ila hukumul qisasi hukunci na qisasi annahu yadda lamarin yake man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi aka sa musu kuma hukunci cewa duk wanda ya kashe rai bighairi nafsin ba tare da ran ta kashe wata rai ba ai bighairi nafsin qatalaha ba ita ta kashe wani rai bane aka kashe ta a wajen hukunci haka kawai kisan zalunci wato ana so a nuna mana ce kenan ashe akwai kisa wanda shari'a ta yadda a yi wanda ya kashe wani ana kashe shi aw fasadin fil ardi ko wanda ya barna a ban kasa min kufrin misali wanda ya kafirta ya yi barna a ban kasa yake tuba haka bashi kwana uku bai tuba ba to zai kawo barna a cikin al'umma musulmi dan zai dinga sa mutane ma suna rudda za su iya haduwa kuma su yaki addinin musulunci sai aka ce to a kashe shi kafirin da yake kafirci shi ba za a kashe shi ba in dai zummi ne amma musulmin da yake musulmi ya yi radda yustatabu thalatha idan yaki to a kwana na hudu kuma sai a masa hukunci za a kashe shi ne haddan kaga yayi barna a ban kasa auzinan ko kuma wanda yake ma'aurachi yayi je yayi zina shi ma wannan akwai hukunci rajamu a kansa aw qat'i tariqin ko wanda yaje shi yana kwanta kwanta ko yana kidnapping ko yana abin nan fashi da makami a jeje yana hana mutane wucewa yana kashe su shi ma sai a kashe shi wannan shari'a ta yadda aw nahawihi da abin da ya kama da irin wannan in dai ba irin waɗannan ba haka kawai aka kashe mutum to Allah ya rubuta wa banu isra'ila faka annama qatala an-nasa jami'a kamar ya kashe mutane baki ɗaya ne to me ake nufi kamar ya kashe mutane baki ɗaya ai abinda malamai suka farajawa kamar ibnu kafir ya nuna ya hakaito daga ibnu jarir kuma sai ya karfafa wannan kalami cewa wanda ya halatta kisan wani ya ga ba laifi bane shi a wajensa kashe wani kuma sai ya je ya kashe shin to yanzu dukkan mutane ma a wajensa ya halatta ma kansa kashe su dan ba wanda zai tsira amma idan har ya kiyaye akwai rai wacce take ma'sumatud dami akwai an-nafsul an-nafs al-ma'sumud dami akwai wanda yake jinin sa a tsare yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah fa in fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqiha to kage sun zama to ma'sumu wannan dami kenan to duk wanda kuma yake ga cewa shi daidai ne ya kashe wani to yanzu babu wanda ya tsira gunsa ko ba haka ba ba wanda ya tsira wajen sa shi yasa ka su kowa maka yanzu arna kowa maka kashewa suke yayi kowa maka kashewa wanda ya bi wannan tafarki ko yana da awar musulunci shi ma gane yake halal ne ya kashe kowa ba matsala kawai dan ya kashe mutum dan haka ba wanda ya tsira da mai kudi da talaka shi kashe shi zai kawai yazo sata ne bude wuta zai kawai shi yana ga ya kakkashe mutane dan arazana bashi kudi to kage yanzu da yake an daina yawo da kudi kudi ya zama a cikin iska yake ba a ganin sa ko to shine suka dawo da sabon salo ai wannan din armed robbery ne in disguise syndicates din da suke armed robbery su suke ta funding din kidnapping saboda yanzu in ka tar mutane hanya mutun ne zaka san kudi a gunsu wani in yaje tasha kudin motar ma transfer zai ko ba haka ba transfer zai to kaga idan sun zo sai su kashe mutane su ba ruwansu ba tunda sun halatta wa kansu don haka kowa ma za su iya kashewa to shine aka ambata annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'a shi hukuncin sa yanzu kamar ya kashe mutane baki daya ne wa man ahyaha wanda kuma ya rayar da rai musamman kamar yadda wasu malamai suka ambata wanin sa aka kashe kisa na ganganci wanda za a iya yin kawadi za a iya kisasi shi kuma sai ya yadda ya yafe yace a biya diya misali kaga ya rayar da wancan ya zama sababi na ci gaba da rayuwar wancan to idan yi haka faka annama ahyan nasa jami'a kamar ya rayar da mutane ne baki daya qalibun abbasin abdullahi dan abbasin yace duk da wannan magana an yi ishara bata inganta daga abdullahi dan abbasin ba yace min haythu intihaki hurumatiha wa saunaha wato ta wajen keta mata alfarma ko kuma kare mata alfarma shine ake wannan kwatance faka annama qatalan nasa jami'a ko kuma faka annama ahyan nasa jami'a Allah ce walaqad ja'athum rusuluna bil bayyinati haqiqa manzannun mu fa sun je musu da hujjoji bayyanannu susuwa su banu Isra'il ayat tayi magana ne akan su asali sun je musu da mu'jizozi thumma inna katheeran minhum ba'da zalika fil ardi lamusrifun sannan kuma sai ga da yawa daga cikin banu Isra'il duk da mu'jizozin da annabawa suka je musu da shi sai suka zama masu barna a ban kasa mujawizuna al hadda bil kufr wal qatl wa ghayr zalik suna ketar iyakar Allah suna kafirci suna ci gaba da kisan kan da aka hana su da abin da ya kama da haka malai ce hukumu man taqaddama idza dhukira fil qur'ani biduni qaidin sara hukumuna hukuncin al'umomin da suka gabata in dai an ambace shi a cikin alqur'ani kuma ba a masa iyaka ba ba a mata kunkumi ba an sake shi to ya zama to hukuncin mu ne mu ma kaga ai can da aka ce wa katabna alaihim can ayat tana gaba ko wa katabna alaihim fiha hadin damirin me at-taura ai ce aka ce inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur har aka je kuma wa katabna alaihim banu isra'ila kenan fiha ai fi at-taurati annan nafsa bin nafsi wal ayna bil ayn ka kisasi ne amma da yake ba a masa taqyidi akan su kawai ba mu ma hukuncin mu ne mu ma muna amfani da shi haka wannan kaida ce wacce take usuliya hukumu man taqaddama idza dhukira fil qur'ani biduni kaidin sara hukumuna fa wajaba alaina an nahkuma bihi don haka wajibi ne mu ma gare mu mu hukunci da wannan kun ga wannan aya asali ta zo ne a Qur'ani akan banu Isra'ila amma yanzu yan iya shegen zamani kwanan baya sun yi ta yayin jawo wannan aya arnan duniya da kuma musulmi rubabban musulmi wai hakan wai su burgewa suke ka gana ta ce wai ga wani ambasada na wata kasar Larabawa ya zo wajen Turawa yana karanta wannan aya ai musulunci ba addini ne na irhab ba musulunci ba addini ne na ta'addanci ba addinin musulunci ne ya ambaci cewa wato annahu man qatala nafsan daga nan suke farawa ba sa farawa min ajil zalika katabna ala bani isra'il amma kawai sai ce musulunci ya ce man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'a wato suna justifying ai musulmi idan sun kashe mutane
alhali su suke sa su suke yin wannan kisan suke nasabtawa musulmi a mafi yawan lokata wallahi su suke yi suke nasabtawa musulmi su shirye kare da yi saboda su suke controlling media mutanen kirki su bata su a wajen al'umma haka suka dinga yi kun san sun yi wannan yayin ko iya nan suke karantawa man katana nafsan bi ghayr nafsin to su karantawa banu isra'ilan ma su da suke kisan wa ta gangano ai akan su ayat ta sauka katabna ala bani isra'ila sai a ce hatu burhanakum fa'atu bit tawrati fatluha a dauko at-tawrat a karanta in Allah bai gaya musu hakan ba wallahi mun yi imani da Allah ya fada musu a cikin at-tawrat tunda ya gashi ya gaya mana Qur'ani Allah ya kara mana shari'a Allah ya tsare musulunci da musulmai Allah ya kaskantar da kafirci da kafirai duk kaidan da suke shirya mana Allah ya mulmula shi ya jefa shi kansu wa alaikum salam a wani waje za su zaba a jeji sai je su tona sai su binne shi a ba za a kai shi makafartan musulmi ba ba za a kai shi makafartan musulmi ba wani waje daban za a je sai a tona amma su bashi ya tozartan ne sun aikata laifi wallahu alam abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu alada wannan ko muka yi kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum.